السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوه، لتنين 20 دوشة رمضان إذ رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة عليه دا 40 بقي هنا قوليا دا الله سبحانه وتعالى دا يقدر من رأيوا زوا ونا لوكا شي يقوم بامو دامر حدوا ونا مصلا شي تكتكي ونا الجامعة mallakar jihar Gombe Gombe State University. Muna haɗuwa a yammaci na waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Muna haɗuwa ne domin karatu cikin littafin Allah Alƙur'ani mai girma. Muna karatu kuma a cikin mun karanta suratul mu'minun zuwa aya ta ƙarshe a darasin da ya gabata. Don haka yau insha Allah za mu shiga suratul Nur, wacce take biye da wannan sura da muka je zuwa ayan ƙarshenta. Kafin mu shiga cikin karatu, an turo tambayoyi. Mai tambaya na farko bayan ya yi addu'a da fatan alkhairi ya ce, magana a kan cewa babu kyawu kwana ɗaki ɗaya da ɗanka da ya girma, da ɗan mutum da ya girma kenan. To malam, mai ɗaki, mu ɗaki ɗaya gare mu da ni da su gaba ɗaya, ya ce ba su da yadda za su yi, menene hukuncin haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a rarrabe tsakanin yara a gurin kwana. Idan sun kai shekara bakwai a umarce su da sallah, in sun kai shekara goma a rayuwarsu ba su yi sallah ba a dake su, a kuma rabe tsakaninsu wajen kwana. Maza da mata ba za a haɗa su a guri ɗaya su kwana ba in sun kai wannan shekaru, sannan kuma ba za su kwanta a shimfiɗa ɗaya a daidai wa daida, ma'ana idan kansu yana kallon gabar, dukansu kansu ya kalli gabar, ƙafafunsu ta yi yamma, su biyu mata a manne a jikin shimfiɗa ɗaya, wannan kar a yi haka. Sai dai in ya zama dole akwai matsi kuma babu wani hali, to sai wannan kansa ya kalli yamma ko kansa ya kalli yamma ɗayan kuma kansa ya kalli gabar, wato su kaikaita a wajen kwana. Wato kayan mutum da ƙirjinsa ya sama ya matsi ƙafa ko wancan, shi ma wancan haka, su kwanta a kaikaice a babunan akasi. Sannan idan ɗaki ɗaya ne, ga iyaye ga yara sun girma kuma su arzikinsu ɗaki ɗaya suke da shi, kamar yadda haka yana faruwa a irin rayuwa da muke ciki. Akwai talakawa masu ƙaramin ƙarfi, wasu suna ƙasa da wasu, wasu suna ƙasa da wasu, wani yana da gida, wani ba shi da gida, wani ɗaki ɗayan ma haya yake yi da makamantan haka. To irin wannan ba yadda aka iya ba za ta hukuncin ku ya zama da wanda, sai dai kawai ba a samu dacewa da yin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi ba, domin uzuri, domin ba ya ce dole dole haka za a yi ko da babu hadisi. To a shari'a idan ta zo a nan ne ake cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, daki da yake kuke da shi dukan ku ba yadda za ku yi, babu wani mutum da yake a sha'awarsa a ce daki ɗaya ya mallaka a gidansa da shi da ƴaƴansa a yadda yake so. Amma a yadda Allah ya tsara kuma daki ɗaya yake da shi kuma babu wanda ya isa, sai hakan ne. To wannan sai a ce haka Allah ya kaddara masa, wannan kunci ne na rayuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ga gidansa lokacin da yake raye, gidansa da ita wannan masallacin ba gaba ɗaya, kuma mata tara a gidan, lokacin da ya auro Safiya ba a samu damar ma sama mata ɗaki a gidan ba, sai da aka zama da ita a wani gida daban, a gefe guda daban, sannan aka zo. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, za a binne shi a ɗakin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Da aka binne shi a ɗakin Aisha radhiyallahu ta'ala anha da mahaifinta ya rasu Abu Bakar radhiyallahu anhu, shi ma aka binne shi a cikin wannan ɗakin. Shikenan ɗakin saura inda take zama da ɗan yi sallah da wasu abubuwa, da Umar radhiyallahu ta'ala anhu ya rasu aka binne shi, shikenan ba inda za a iya sa wani. Kaga iya girman ɗakin ya ƙare. To wannan ke nuna shi ma afdalul khalq ya rayu cikin irin yanayin da Allah ya tsara masa. Duniya ba ita ce ba, samun wadataccen gida a lahira shi yafi komai. Amma in an samu duniya an samu wadata, sai a gode wa Allah, wannan falala ce daga Allah. Don haka a rashin da ake da shi babu wani ɗaki, babu yadda za ta, sai dai in mutum zai yi alaƙa kuma da iyalinsa, wannan kuma dole sai ya san yadda zai, babu dama su yi alaƙa alhali yaran su suna gani. Yawa dole ya san wannan ba za su yi alaƙa ko wani abu na makamancin alaƙa a lokacin da waɗannan yara sun taso suke gani, domin yana rusa tarbiyya kuma yana rusa wasu abubuwa na zukata. Yawa to don haka wannan sai a san wannan. Amma kwana bisa taitayi domin ɗaki da ya suka mallaka, wannan shi wani abu ne daban. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya ce ya yi sallama da fatan alkhairi, ya ce yana so a masa ƙarin bayani a kan itikafi. Itikafi a matsayinsa na ɗalibi zai iya shiga itikafi idan lokacin lectures ya yi, ya je aji, in ya yi lectures kuma sai ya dawo masallaci, a wannan bai halatta ba, ba itikafi yake ba ke, ba itikafi yake ba, wannan yana so ya ɓata masallaci ke. Idan aka je lectures ka dawo masallaci, sai ka ka so ma ajiye takardu, ka so ma ajiye tarkace, kana damun mutanen masallaci da masallaci, a wannan kana so ka yi abu na ne kawai ka kawar da shi masallaci, ba itikafi. Amma itikafi, i'tikaf, mutum ya zamanta yana itikafi ya kame kansa ya kufa cikin wata ibada maksusa, fi waqtin maksusin wa fi makanin maksus. Yawa, ibada ce musamman, ba fita ko ina mutum ba zai fita ba, abinci ma sai da kawo masa ciki. Amma in ba mai kawo masa abinci ba yadda ya iya, ya halatta gari zai iya fita wajen sayo abinci kai tsaye ba abin da zai illa sai ya dawo. Hatta janaza mai itikafi ba zai je ba, bai da mara lafiya mai itikafi ba zai je ba, lectures mai itikafi ba zai je ba, in ya san akwai lectures ba zai iya jure itikafi ba, sai ya lectures ɗin sai shekarar da babu lectures a cikin wannan lokaci. Amma ba dama a itikafi ana zuwa lectures, daga zarin ya fita lectures itikafi ya baki, don haka ba itikafi yake yi ba. Wallahu a'lam. Mai itikafi ba zai je ɗaurin aure ba, ba zai je kai da mara lafiya, duk wannan abubuwan ba zai yi su ba, ba zai je kasuwanci ba, ba zai je sai da kaya ba, sayan abinci na larura ne kadai in babu mai kawo masa, in akwai mai kawo masa, in aka kawo, in ba dole ba an fi so cin abincin ma a cikin masallacin zai zauna yi, matukar zai kiyaye ba zai zubar da wasu abubuwa na kazanta a masallaci. Wallahu a'lam. a wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce shi wani ne ya amince da shi yake ba shi sadaka yake ba shi dukiyarsa ya rinka sadakarwa to yakan ba shi kuɗin mota ko kuɗin mashin ko kuɗin transportation da yana ba shi wanda zai kai shi gurin da zai kai abun wato abun sadaka a cikin wato sauki yace to amma sai ya samu wata hanya sauƙaƙƙiya kamar yadda ya rubuta da gudanar da wannan sadaka din kowace rana ba tare da sai ya yi amfani da wannan kuɗin da mutumin ya ba shi ba to zai iya amfani da wannan kuɗin ba za ka yi amfani da wannan kuɗin ka samu hanya sauƙaƙƙiya sai ka sauƙaƙa wa mai shi da yake ba ka kuɗin mota sai ka ba shi kuɗin sa ka ce na samu hanya sauƙaƙƙiya wannan kuɗin da kake ba ni na hawa mashin alhamdulillah an samu sauƙi sadakar ta je inda kake a kai amma ba tare da hawa mashin ba sai mai masa da kuɗin sa shi kuma mafi yawa insha Allah ta'ala watakila ya ce ya bar maka to shikenan kaga ya bar maka kenan don haka ya bar maka ba wani kaga kashi halal kenan duk abin da aka aike ka in ka samu canji wani ya baka kuɗi ko mahaifinka ko ɗan anguwanka ko dattijo ko malaminka ko wane ya baka naira 500 ka je ka siyo abu dama kuɗin sa 500 ne da ka je kuma sai aka yi sa'a sai aka sayar maka 450 to kar ka ce sauran 50 din nan ta zama taka a sai ka dawo masa da shi ka ce an samu rage ga 50 nan in yace ya baka shikenan kuɗin da ya in ya karbi kayan ka ba matsala dama nasa ne ba nasa ba amma in ka koyi a samu sauki akan sakon da aka baka sannan baka dawo ka ga yawa mutum an samu rarin kuɗi ba to in ka koyi wannan to haramun ma zaka yi kuma zaka dauka zaka duk inda aka samu canji ko aka samu sauki ko aka samu abu kai wa mai shi ka ce gashi nan in mutum ya saka kula da gina masa gurin da yake gini sai aka samu rarin yashi kar kai amfani da shi ka kai gurin gyara ɗakin ka sai ka tambaye shi ka ce yashi ya saura in an ba ni zan iya amfani da shi guri kaza wajen gyara ɗaki na in ya baka sai ka gyara duka irin wannan abubuwan sun ke kawo cin amana cikin sauki to kar mutum ya koyi wannan kuma in ka ba shi wannan kuɗin zaka ga yadda zaka ƙara daraja a gurin sa wani matashi kwanan nan ya rasu dab da azumin nan muka je ta'aziyya wa mahaifinsa abinda wasu mutane da ya zauna da su a nan suke faɗa shine suna ba shi kuɗin a caɓa idan zai je guri ko aika kasuwa idan ya tafi da ƙafa ya dawo bai hau a caɓa ba su sai dawo musu da kuɗin sai ce gashi nan saboda haka ana faɗan kirkin wannan matashin ne wato ya zama wani irin mutum fashion a cikin jama'a hatta kuɗin a caɓa in aka ba shi in ya je kai ko makaranta zai je aka ba shi kuɗin a caɓa in ya tafi da ƙafa in ya dawo sai ya dawo da wannan kuɗin sai ce yau da ƙafa na je sai ya ba da kuɗin wannan suka zo suna ba da shaida bayan ya rasu kaga bai san zai rasu yanzu da matashi ne dan mara uwa da sai su muka je ta'aziyyar ake ba mu labari saboda haka kaga wa'annan su ne amana mu shi yake daga darajar mu yawa alhamdulillah jiya a ƙarshen ayan suratul mu'minun da muka zo qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin muna bayani akan mizfara wato abu rufewa zifa da ake rufe kai da muka ce mizfara ludin alhali mizrafa shine ludin sai baki na sai nayi kuskure na ce mizfara shi ma ludin illa man yuzrafa ghurfatan bi yadihi ra yake zuwa kafin fa a maganar ludin ne kamfata kamfata kenan mizrafa mizraf abun kamfata amma dai sai ta mizfara na faɗi a wannan kuskure ne daga gare ni amma muna bi ta mala da muka ya ce ko shine yayi kuskure ya ji kaman abu ne to alhamdulillah ni ne nayi kuskure jazakumullahu khaira don haka mizraf shine ludai zifar wannan rufi kwalkwali mizfara rufewa Allah ya rufe tsakanin mutum da azabarsa ko tsakanin mutum da zunubinsa ba a gani saboda Allah ya yafe yayi masa gafara wallahu ta'ala a'lam insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin wato fara karatu a suratul nur muna fata Allah ya samu dace na a'udhu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
نعم. وذن سورة سورة تستكي لمتحر مهمانشي على يوم سلمي سورة شوية تسوقا باين سورة الأحزاب تسوقا da wata bakwai sannan wannan sura ta sauka a lokacin ghazwat muraiti. Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan sura. Wannan sura ita kadai ce a cikin Qur'ani zaka ga an fara da cewa suratun, amma kowace sura sunanta sura, ita ma wannan sunanta sura suratun Nur. Kowace sura surat kaza surat kaza surat kaza sai a shiga cikin sura ne. Amma ita wannan bayan an ce suratun Nur, Allah sai ya yabe ta, sai ya ce suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat. Yaza ita wannan sura ba kamar surorin da muka wulga irin suratul mu'minun kai tsaye suna magana akan ayoyi na tauhidi da sauran abubuwa waɗanda suke kai tsaye ba. Wannan sura ce da take da masail da yawa, ba a iya tafiya da gudu a cikinta kamar yadda muka yi a sauran waɗannan surori guda biyu. Suratul Nur malamai suka ce dukkan musulmi a duniya musamman in ya zo matakin tashi da maza da mata, to akwai buƙatar a karantar da su suratul Nur da suratul Nisa'i da suratul Baqara da suratul Isra'i da suratul Ahzab da suratul abin Al-Hujurat da suratul Talaq As-Sughra. Waɗannan surori saboda tasirinsu a rayuwar mutane, idan ka duba a curriculum na university a Islamic Studies za ka ga waɗannan surorin suna ciki duk jami'o'in duniya yawanci na Islamic Studies za ka ga waɗannan surorin. Yanzu misali idan ka zo aji hudu a Islamic Studies a cikin wannan jami'ar ma misali, wannan suran tana daga cikin abinda mutum zai za a karantar da shi ina ga kai semester aji hudu. Duk da yanzu akwai sistema da aka kawo canje-canje na NUT da makamantansu, amma dai still tana nan. Sannan suratul Isra'i, suratul Ahzab da sashin suratul Nur, amma da sashin ayoyin suratul Nisa'i za ka ga suna nan a aji uku. In ban da yanzu da CC masu zo a kowace canje-canje, amma duk da haka har yanzu suna nan a aji uku ne, ya kuma SS301. Wannan sura sannan a aji hudu second semester za ka ga akwai karanta suratul Ahzab gaba ɗayanta da kuma suratul Hujurat. To sai ka ga malamai tun da suka yi ijimai cewa waɗannan surorin suna da tasiri a karantar da matasa maza da mata musulmai, saboda tasirin da surorin suke da shi. To alhamdulillah, Allah ya taimake mu aka yi ta tafiya a haka. Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da wannan sura malamai za su ga suna yaba wannan sura da mata wato kirani saboda Allah ya fara ta da cewa suratun wato in an ce suratun shine ma'ana makan murtafi wato mutum ya samu wani matsayi wanda yake sama saboda wannan suran ta dau wani matsayi da wasu bayanai wanda suke sama da sauran surori shi yasa aka ce mata suratu da alam tara anna Allah a'ata suratan tara kulla malikin tahta hayati zabzab mana alam tara anna Allah a'ata suratan shi baka ga ba wannan wani ne yake yaba sarkin sa sarki a zamanin sa da yana yaba sarkin sai ce alam tara anna Allah a'ata suratan shi baka ga ba Allah ya baka wani matsayi na musamman sai ce suratan mana suratan ne shine matsayi na musamman tara kulla malikin tahta hayati zabzab za ka rinka ganin kowane sarki duk sarakunan duniya nan in banda kai kowane sarki kana ganin sa a can ƙasa yana bummotsawa mana yana yaba sarkin sa ne ya sai magana to malamai da ke tafsiri suna kawo wannan shahi a matsayin cewa suratun an ambace ta suratun saboda matsayi da take da shi murtafi akan sauran sura surori na alqur'ani saboda bayanin da ta gunsa Allah ya ce suratun ai hadhihi suratun a gurin tashin malamai wannan wata sura ce anzalnaha da muka saukar da ita wa farasnaha sannan muka tabbatar da hukuncenta wa anzalna fiha ayatin bayyinatin sannan muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikin ta la'allakum tadhakkarun ko hakan zai sa ku azanci ku gane Allah shine Allah ku yi hukunci da abin da Allah yake a yi hukunci da shi a cikin ta ku kuma mu'amalanci juna irin yadda mu'amalolin da ayoyin surar suka bayyana da aka faɗi wannan aka bayyana wannan aya ta farko sai kawai Allah ya tashi magana akan hukunci na alfasha zaniyatu wasani kamar ce wata ce alfasha na fasikanci shashanci ma'ana zina wazani da namiji wanda yayi wannan alfasha din Allah ya fadili du kullu wahidin minhuma mi'ata janna ubulala wa kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari kowane ɗaya za a yi masa bulala ɗari ita bulala ɗari shi bulala ɗari malamai sun yi bayani yadda za a yi bulala sannan wala ta'khudhukum bihima ra'fatu fi dinillahi lokacin da kuke musu bulala kar ku yadda wani tausayi da jin kai ya shigo zukatanku har ku tausaya musu ku rage daga bulala ko ku rage zafin bulala fi dinillahi cikin hukuncin Allah da Allah ya tsara a addininsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kuna imani da Allah da ranar ƙarshe to ku yi musu bulala yadda ya kamata guda ɗaya shi yasa ba haka ce in an yi adali mai yin bulalan ya tsaya ya dan jira saboda in mutum zai yi bulala ɗari idan ya yi 50 zai fara gajiya sauran 50 ɗin ba za su zamanto sun kai 50 ɗin farko da ƙarfin jikinsa ba ya sa idan ya yi adadi sai ya tsaya sai ya huta ƙarfin jikinsa ya dawo sannan ya sake ya ci gaba ana ƙirgawa kuma ana ƙirge a idon jama'a in ya bulala ɗaya a ce ɗaya sannan ya ƙara a ce biyu da haka har za a je ɗari don haka a wannan ne ya halatta za a iya canza mai bulala ɗin don haka masu yin bulalan za su zamanto idan aka ga mutum da ya yi 60 ƙarfinsa ya fara tafiya da ta kai wani karbi saboda ana so ne Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir sannan Allah ya ce wal yashhad azabahuma qa'ifatun minal mu'minin a samu wasu yanki na muminai su halarci wannan bulalan da za a yi musu wannan azabtarwa da za a yi musu a samu wasu yanki na muminai su halarta to wannan aya idan aka duba Allah subhanahu wataala ya fara da azzaniyatu a gurin sata Allah ya fara da as-sariqu was-sariqu was-sariqatu nan kuma azzaniyatu was-zani a gurin sata yawanci namiji ya fi ƙarfin gwiwa kafin ka je an kama ɓarauniya ta tsallaka katanga za ka daɗe amma kama barawo to wannan shi yafi yawa kafin a kama barawiya abu ne mai wahala don haka shi yasa sata ƙarfin zuciya kawai yake bukata da bushewar zuciya na iya ta'addancin wannan ta'addancin yafi yawan faruwa a gurin maza don haka yace wasariku kullu wasarikatu amma a bangaren fa alfasha na fasikanci duk yadda namiji ya kai ba za a same shi yayi wannan ba sai mace ta yarda kuma ba a fara mace ta zo ta ce tana son namiji yayi wannan abin da yake a namiji ne zai ta binta har ya shawo hankalinta duk yadda zai shawo hankalinta in ta watsar da shi rana ɗaya da ya kawo mata wannan maganan kallo ɗaya idan ta masa ba zai sake ba in ita ba mai wannan bane ko ba mai shirin wannan bane a rai don haka kafin ya sake samu wata kuma wannan ta riga ta ba shi tsoro to sai ya dauka duk yan anguwar haka suke yace to bari dai je kwanta mi duk haka suke ba zai iya ba yau sai bari ya gode yaro da yaje nan ma wata harare yace to banda yaro da nan to ko sai ina ko wallahi wa Allah sai hakura da kai zai ta hakura sauran kan ba zai je ba majin amma idan aka ce ya samu dama daga dan magana da ya fara sai ta sake jiki to daga nan shikenan shi yasa aka ce azaniyatu wazani ba zai taba yiwa daga gurin namiji ba duk yadda yake ji da ranka sai mutum ta zama kai yaddanta kuma ba dole lokaci guda ba akwai abubuwa amma da zaran tun lokacin farko da nuna a shikenan shi yasa malamai suka ce aka fara da azaniya a gurin wannan al'amari mai girma Allah ya kiyaye azaniya to azani fajiri bi kulli wahidin minhuma bi atajalla Allah subhanahu wataala a farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ma aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya ba su yadda da wannan al'amarin ba kamammu daga cikin wadanda suke rayuwa a jahiliya duk da cewa fasikanci ya watsu sosai amma kamammu daga cikin su masu daraja in suka ga irin wannan abun ya faru akan yi wa mutum wulaƙanci sosai ce wane da wance an kama su sun yi shashanci sai a ɗora su akan jaki a rinka zagayawa da su kowane mugu sai an bi da su ana faɗa mutanen cikin gida maza da mata sai sun fito waje sun gan su ana ta zagayawa da su duk gari sai kowa ya gan su sannan kuma sai a zo a ɗaure su shine Allah subhanahu wa ta'ala ya a can yace wallahi ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila idan aka zagaya da mutum wanda aka kama shi yayi fasikanci za a zagaya da shi ne duk gari ya zagaya da shi da ita za a dora su akan jaki idan aka kuma zagayawa da su kowa ya gan su sai zuwa kulle su ina ga kulle su ba sake fita har mutuwa inda za a kulle ta daban inda za a kulle shi daban ita da sake jin namiji ko shi ya sake ganin ta mace har abada har sai sun mutu to shine Allah subhanahu wataala dama ya ce aw yaj'ala Allahu lahunna sabila sai Allah ya sauko da wannan aya Allah ya ce azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am wa at-tayyibu bis-tayyib jaldu mi'atin wa rajul to kace hadisi ya bayyana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama da kuzo dama Allah ya ce aw ja'ala Allahu lahunna sabila to aka an soke wancan hukuncin yanzu an kawo sabon hukunci al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa taghribu 'am in mutum wanda bai taba yin aure ba ne da wacce bata taba yin aure ba ba su taba rayuwar aure ba a rayuwarsu to wannan an kama su ne fasikanci jaldu mi'atin za a yi musu bulala 100 kowanne daga cikin za a musu bulala 100 wa tagribu 'am sannan kuma za a yi tagribin su ma'ana za a dauke su a kai su wani gari daban su je su rayu a can tsawon shekara guda ba kuma wai tare za a kai su garin da za a kai wannan daban ta gabas garin da za a kai wannan ita kuma daban ta yamma ta je ta shekara a can saboda me ko da wani sa'i abokanai sukan iya sa mutum ya fada cikin wannan fasikanci wani sa'i kuma bi'a ta wuri yadda yanayin gurin yake, environmental influence, akwai influence na yanayin gurin da ake rayuwa ne, yana iya sa mutum ya zama ciyawa na cewa, amma idan aka yi tagribinsa, aka yi shekara guda yana wani guri, ana kula da shi, wataƙila insha Allah ta'ala sai zaman to ya bar wani. Wasayyibu bisayyib, amma wanda kuma ya taɓa rayuwar aure, ko da alaƙa da matarsa ya yi, amma an yi aure ingantacce, ya yi alaƙa da ita, ko da su rabu ko ta rasu, sannan sai aka samu kuma ko ita macece ta taɓa rayuwar aure, aka samu kuma ta yi fasikanci aka kama ta, wannan su kuma za a yi musu jaldu mi'atin rajul, za a yi musu bulala ɗari sannan a jefe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe, bai yi bulala ɗari ba a gurin sashin malamai, za ka sashin malamai suka tafi kan cewa a'a, ai tunda da ya jefewa shi ne ƙarshe, za a jefe mutum ne har mutuwa, to me yasa sai an masa bulala ɗari? Suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarar da wannan bulala ɗarin daga baya, ya bar cewa in dai jefewa za a yi, wai mutum kawai jefewa gaba ɗaya. Sashin malamai sun tafi akan haka, sashin malamai kuma sun tafi akan lafazin hadisi cewa a'a, za a yi masa bulala ɗari sannan kuma a jefe shi, za a fara da yin bulala sannan kuma a jefe shi. Menene yake nuna cewa aya ta tabbata wanda ya taɓa yin aure jefe shi za a yi bayan alhali? Ita wannan ayan da aka ce ta soke wata ayan babu bayanin jefewa a cikinta, shi ne ayan suratul Ahzab, wanda aka soke karanta ta, amma hukuncinta yana nan. Ita ce ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta jazaan bima kasaba wallahu azizun hakim. Wannan aya Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace ta kasance a cikin suratul Ahzab, mun karanta ta, mun haddace ta, amma an soke ta, an shafe ta a cikin Qur'ani, amma hukuncinta yana nan. Abin da ke tabbatar da hukunci da yana nan, nassin al-Qur'ani. Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun. Wannan ayan ta sauko ne lokacin da aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yahudai guda biyu, ba yahude da ba yahudiya, sun yi fasikanci alhali sun taba yin aure, da aka kawo su wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce musu hukunci, yace hukuncin su shine jefewa. Sai suka ce a'a, dangin mutanen suna so su je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun dauka zai ce ayi musu bulala ne kawai, sai ce hukuncin su jefewa ne, so da sun taba yin aure a baya. Me yasa zai zama jefewa? Suka ce su suna ganin kawai a'a, bulala za a yi musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jefe su za a yi, so da nassin Al-Qur'ani da Allah ya soke. Shi yasa sai Allah ya karfafa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a jefe su, ya ce ku kawo littafin, ku kawo At-Taura, ku kawo Injila, shi ma jefewa ne inda mutum ya taɓa yin aure. Da suka kawo Injila suna karantawa, sai ɗayansu ya ɗora hannunsa a kan maganar jefewa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kauda hannunsa, yana kauda hannunsa, sai gashi na an ce a jefe. Shine Allah ya saukar da wata aya, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ana kiran su zo ga littafin Allah ayi hukunci tsakanin su, cewa waɗanda suka yi fasikanci na shashanci irin wannan, matukar sun taɓa yin aure, jefe su za a yi. Me yasa suke gudu? Me yasa suke gudu? Sun alhali sun sani, wa hum mu'ridun, suna kauda kai, suna bijirewa, don haka hukuncin su jefewa. Da wannan malamai suka tafi kan cewa banda ayar da aka soke ta, aka soke karanta ta, aka shafe a cikin Al-Qur'ani, wanda hukuncinta yana nan baƙin ila qiyamis sa'a, sannan akwai aya wanda ana karanta ta a cikin Al-Qur'ani wanda tana tabbatar da hukuncin jefewa, ita ce wannan ayar suratul Nisa'i, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yud'una, ayar suratul Ali Imran, yud'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun, ayar suratul Ali Imran. Wannan aya tana tabbatar da cewa lallai za a jefe mutum in yayi fasikancin shashanci alhali ya taɓa yin aure. To me kuma dalili na biyu bayan an soke ayar? Saboda Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar lokacin da yake khalifanci, yace kana fi kitabillahi ayatul rajul, ya kasance a littafin Allah akwai ayatul rajul aqallaha wa wa'aynaha ta ka mun karanta ta muku zuwa ta a hankalin mu mana muka haddace wa wa'aynaha muka kiyaye ta wa hafiznaha wa tawaya wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe wa rajamna ba'dahu muka mun jefe bayan sa fa akhsha in qala bin nas zamanu an yaqula qa'il laysa fi kitabillahi ayatul rajul fa tubayya faridatun min fara'idillah sai zaman to an tubattar da hukunci daga hukuncin Allah don haka ina tsoron wannan shi yasa Umar radiyallahu ta'ala ya tabbatar da wannan akan minbari babu wanda ya musa a cikin sahabbai da wannan yake nuna ayar a sheku wa shekatu hukuncin ta yana nan amma karanta ta ya gushe an soke shi saboda sokewa a cikin alqur'ani akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya soke da karantawa da hukuncin gaba daya kana fi kitabillahi ashru ridaat rabaat ya kasance da wato shayarwa sai yaro an shayar da shi goma shine yake haramta shi ga wanda ya shayar da shi nasbin alqur'ani sai Allah ya soke haka babu ayar babu karanta ta babu wannan hukunci sannan akwai ayoyi da yawa ubangiji ka radiyallahu ta'ala ya ce suratul ahzab ta kasance ta fi yawa akan suratul baqara da ana ta soke ayoyinta ana ta soke ayoyinta kado suratul baqara ayoyi 286 ne suratul ahzab kuma a yanzu ayoyinta 70 da kadan ne amma da suratul ahzab har ta fi suratul baqara yawa ana ta sokewa ana ta tarwa shi yasa har ta dawo yadda take yanzu wannan ke nuna duk ayoyin da aka soke tilawanta aka soke hukuncinta sabai su manta shine Allah subhanahu wataala yake ma nan sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw nusiha don haka idan aka Allah subhanahu wataala yakan soke aya lokacin qurratul akhira annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani malaika jibrilu yana sama da shi shi yana ganin malaika jibrilu sahabbai suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya karanta wata aya sai malaika jibrilu ya ce masa wannan an soke karanta ta da hukuncinta suka ce muna zaune mun shigo masallacin nan tana kwakwalwarmu muna haddace da ita amma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya ce masa an soke hukuncinta an soke karantata in annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan an soke karantata an soke hukuncinta sai mu neme ta kwakwalwarmu mu rasa shike na kawai an shafe shine Allah ke fadi ma nan sahmin ayatin aw nunsiha ko mu mantar da ku ita daga rubin sai su manta shike akwai kuma abin da ake soke hukunci amma kuma tilawar tana nan akwai su da yawa a cikin alqur'ani misali walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikram da in mace ta mijinta ya rasu to kawai za ta yi ta zama ne har sai ta yi shekara ghayra ikram daga baya sai Allah ya soke wannan hukunci yace walladina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10 kaga waccan karanta ta yana nan alqur'ani wannan ma karanta ta yana nan alqur'ani an soke hukuncin wancan da wannan amma kuma ba a soke tilawan su ba duka biyu haka shine malum sika hukuman wa baqiya tilawatan sai kuma wannan da aka soke tilawa aka tabbatar da hukunci shine a sheku wa shekatu idza zana ya farju muhuma albatta haka ayan azaniyatu wazani fajridu kullu wahidin minhuma mi'at jalda ya takaita ne ga magana wanda ba taba yin aure ba amma wanda ke taba yin aure su kan za a jefe saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefe al-ghalibiyya ya jefe ma'i wasu kuma suka ce a'a wadannan jefewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya jefe ne kafin wannan ayar ta sauko su suna cewa wannan aya ta suratul nur ta soke ayar suratul ahzab da aka shafi karanta ta a sheku wa shekatu to da su suna so dole wai sai an hadu an tsaya kawai duk wanda ya fasi kanci shashanci ko ya taba aure ko bai taba aure ba hukuncin sa kawai zama bulala dari babu jefewa suna kawai da hukuncin jefewa saka ce a abun da yake tabbatar muku da cewa suratul nur ba tana nufin iya bulala kadai ba a'a tana nufin waɗanda suka taba yin aure ba bulala kawai za a yi musu ba a'a jefewa za a yi jefe ma'i bai faru ba sai bayan an saukar da suratul nur me yake tabbatar da an saukar da suratul nur lokacin da aka jefe ma'i shine Abu Huraira radiyallahu ta'ala Abu Huraira ya musulunta a lokacin yakin Khaibar shekara ta 8 bayan hijira
lokacin yakin Khaybar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya musulunta. Kuma lokacin da Abu Hurairah ya musulunta, wannan surar tana nan an tokar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita. Domin an tokar da wannan surar ne a shekara ta 7, ƙarshen shekara ta 7. Bayan tokar da suratul Ahzab, domin ghazwatul Muraisi ta faru ne a shekara ta 7. Ƙarshen shekara ta 7 aka yi ghazwatul Muraisi, ita ce ake ce mata ghazwatul Bani Mustalik. Ghazwatul Bani Mustalik kuma bayan ta ne Abu Hurairah radiyallahu ta'ala ya musulunta, amma kafin ghazwatul Khaybar, ko kuma lokacin ghazwatul Khaybar, don ya zo Madina aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya bi shi a can ya musulunta. To kuma ya halarci jefima'i, Abu Hurairah ya halarci jefima'i. Tun da ya halarci jefima'i, ma'ana kenan kuma yana suratul Nur tana nan an saukar da ita ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin Abu Hurairah ya musulunta, domin an saukar da suratul Nur a ghazwatul Bani Mustalik. Ghazwatul Bani Mustalik kuma lokacin Abu Hurairah bai musulunta ba. Bayan ghazwatul Bani Mustalik Abu Hurairah ya musulunta, da ya musulunta ya halarci jefima'i. Tunda ku ya halarci jefima'i, ashe kenan suratul Nur bata soke jefe wanda ya yi fasikanci inda ya taɓa yin aure ba. Don akwai wanda duka hujjoji ne da suke tabbatar da cewa الشيخ والشيخة إذا زنى فرجوهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ولن ينام. لذلك وان دي تبين أولي ويرا يرا يوان أولي كودا يلوكت دي فاتحة باشد أولي ويقول جمتشين جيفي وآخر مطوع. الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيا زائي جيفي وان أي زائي بلالا جماس بلالا فنيا زائي جيفي وان دزاء جيفي. In za a yi bulala ga wanda za a yi wa bulala, ana yin bulala ne da ɗanyen bulala. Da ɗanyen bulala. In kuma akwai irin bulalan da ake dorina, wanda ake yinsa da fata, wanda take lankwashewa, ba a yi bulala da ice bushashe. Sannan kuma in za a yi bulala, malamai sun yi saɓani. Mafi rinjaye sun tafi kan cewa za a durƙusar da waɗanda za a yi wa bulala ɗin. Waɗanda suka ce a'a a yi musu a tsaye, suka ce in a tsaye ne shine za a ci samun bayansu, musamman an cika bulalan ya zama a cinyan mutum ta baya, cinyan mutum ta baya, ma'ana ta bayansa kan bottom ɗinsa kenan ya yi ƙasa, a nan ake so a yi bulala. To suka ce idan an durƙusar da shi ya durƙusa, ba za a samu wannan gurin daidai ba, za a fi dukan bayansa ya yi sama, ko ba a so a yi masa illa na dukan bayansa ya yi sama, ana so ne a yi masa bulala na azabtarwa don ya san cewa azabar Allah tana nan ta duniya, sannan kuma a kunyata shi a gaban jama'a za a yi wannan bulala. Don haka wasu suke ganin a tsaye za a yi masa, amma za a daki daga kunkuminsa ya yi ƙasa, nan ne aka fi so bulala ta faru. Wasu suka ce ko da ya yi sama, kunkuminsa in dai ta baya ne babu matsala, amma bai halarta a daki ta gabansa ba. Ba a so a daki ta gabansa, balle a daki fuskansa. Kayi ya yi sama, daga wuya ya yi sama, nan kam ba a kusantansa. Wannan ko a wajen ladabtar da yara, ko a makaranta, ko a gida, ko a ina, ba a buƙatar a daki daga wuya ya yi sama. Kayin mutum ba a taɓa shi, da wuri za a sama mutum illa, don haka wannan bai dace ba. Idan za a daki mutum ko ya yi laifi ko wani abu, ana so ne ya zamanto ta ƙafafuwansa ya yi ƙasa daga wato kuma ta baya. Hannuwa, ko da hannuwansa ne duk wannan ba matsala. Amma in aka ce kayi ya yi sama ko kuma ta gaba, ciki, ƙirji ya yi wuya, wannan ba a so a taɓa mutum, hatta a wajen haddi da Allah ya ce ya yi. Don haka za a ce, amma idan misali waɗanda ake musu haddi na kisa na sarewa, waɗanda suka yi kisan kai, to su kuma akan durƙusar da su a fuskantar da su alƙibla, domin ana sare kansu ne ta baya. To wannan su kuma a durƙusarwa ne. Amma nan haddi ne na fasikancin shashanci wadda ake yinsa na bulala, to haka za a yi bulalansa, na kuma bulalansa zamanto ɗanya, in ko dorina ne ya zamanto an abin nan ɗinsu. Sannan tagribu am, shi ma malamai sun yi saɓani a kan wannan. Tagribu am suka ce ya danganta da yadda alƙali ya gani. Wani idan aka ɗauke shi a garinsa, aka kai shi wani gari, zai gyaru saboda garin da za a kai shi. Wani kuma ya fi samun dama, za a kai shi wani gari. Don haka za a lura da tagribu am. Shin tagribu am wajibi ne? Wanda ya zo a nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai suka nuna cewa ba wajibi ba ne. Bulalan ita ce wajibi, ita da ta zo a nassin Al-Qur'ani da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wata'ala da yace fadli bi kulli wahidin minhu wa mi'ati janda, a wannan sifa na bulala da malamai suka bayyana, da kuma sifa na azabtarwa da malamai suka bayyana, yace wala ta'khudhukum bihi ma ra'aytum fi dinillah. Shin idan mutum yaji tausayi wanda yayi wannan shashanci lokacin da yake masa bulala, yayi zulumi ko bai zulumi ba, yayi zulumi to dan kallo fa. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دوري اكيوي اغيتو متاني كو كوا بي زو با اما سامو وسو متاني سونا غوري تو شي متيا با تي توسي ان ينا كالون wannan bai kamata mutun yaji tausayi ba shin wannan wala ta'khudhukum bihi ma ra'aytum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wanda suke daga bulalan su zaka ne ake nufi ta takaita ga su kasu ji tausayi ko fa hatta wanda suke kallo da ma yan gari gaba daya sai ka wane an masa bulala kai na tausaya masa wannan bai halatta ba kai da ana masa bulalan nan na tausaya masa wannan bai halatta ba kawai ana so in ana bulalan nan ko ka riga ince ha ba shi ya taba haddin Allah ba maganin sa ba ya taba haddin Allah ba maganin sa in ana haka ai za a samu sauki kaza kaza haka ke abun Allah subhanahu wataala ya rata ku bi ma rahmatu fi rahmatu fi dini la tayti in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe, maganar babba ce, ya dingina alaƙanta imani da Allah da ranar ƙarshe wajen kauda tausayi a wannan. Wata rana a Madina muna wucewa sai muka ga an kewaye inda ake haddi yamma da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ta tafi sai ta kai ina ga haddi za a yi bari mai tazida za mu je jami'a ne aka ce bari a sauka na muka zo gurin aka kewaye wani ne ya kashe wani yaro, mahaifiyar yaro ta ce ba za ta iya ganin wannan yana raye yana yawo alhali sai kashe danta ba kar ta'addanci yayi fadi. Aka daure tsawon shekaru aka gama shari'a aka yi komai aka ce to a zo, duk danginsa suna da kuɗi sun yi tayin dukkan kuɗi yadda ake tsammani miliyoyin riyal, amma dangin wancan suka ce a tusiyan kawai ba za su kai kuɗi ba. Sai shikenan wanda inda sun ga kalbar damar karban kuɗi Allah ya bada dama, sai suka ce ba za su kai kuɗi ba, sai ka sai sarewa. Don haka aka zo da shi a ambulance motan asibiti aka zo aka kewaye aka sauko da shi aka rufe idonsa aka gurfanar da shi ya kalli alƙibla, yawa aka karanta walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl alhurr bil hurr wal 'abd bil 'abd. Da irin wannan lasifi ga na ambulance din nan mai karantawa yana ciki, sannan kuma aka karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bil nafs wal 'ayn bil 'ayn wal anf bil anf. Da aka gama wannan aka ce to lura da wannan, wani sunansa wani dan wani jikan wani, ya kama yaro wani dan wani jikan wani, ran kaza ga watan kaza yaron yana gudu ya tafi da kafansa saboda ya masa laifi, ya dau dutse ya doki kayan shi sai da ya ga ya daina motsi, ya dauko shi zai jefa a kondon shara, masu tsaron gari nan da nan suka ganshi don su can ko ina jami'an tsaro ne, wanda ka ganshi da farin kaya ma ba dole bane zama ba jami'an tsaro ba, so da suna bawa tsaro muhimmanci sosai, duk duniyar da take da nutsuwa da hankali ta fi bawa tsaro muhimmanci. To inda aka samu gazawa aka samu corruption, in corruption ya kan kama to ba za a samu tsaro ba, ba inda za a samu tsaro inda akwai corruption, ba inda za a samu nagarta in akwai corruption. Wannan shine abin da yake fuskantar mu a wannan kasar, Allah ya kawo sauyi. Daga nan aka gama lissafi aka gama karantawa shikenan, kawai Sayyaf ya fito shi ma da motarsa da bindigarsa da kuma takobi ya zare, ana gama karantawa aka ce to hukunci alƙaliwa ne shi ya rattaba mata, wato hannu ya doka stamp, lalle hukuncinsa shine kaza dura da ayoyin Alƙur'ani da sauransu, shikenan aka sare kansa magana ta kare duk aka da tafiya gurin kowa, sai da muka yi tafiya muka manta da shigan tagzi mai tafiya saboda yanda aka ga tare kai kuma a shek kenan, in za a yi haka to wani ba zai yi ba, da zaran wanda yake gurin yaga abun da aka yi wa wanda yake zan aka faɗi yanda aka yi zan to wani shikenan, daga nan an kame hannun mutane daga kai ba amma mutum ya kashe kawai gobe kuma lafiya kalau, ya koya wani ma yanda ake kashewa wancan ma ya kashe wancan ma, to dole a samu jarraba. Sannan ga corruption wato cin hanci da rashawa, wani ne zai iya sa wani mun lura kai ta kadari ne zaka iya yin kaza, a bawa mutum kuɗi a bawa mutum makami a bashi komai kuma za mu baka kariya, mu ne da kaza kuma idan yayi abinda zai yi kuma bashi kariya, kaga shikenan ƙasa ta mutu, ƙasa ta mutu, nan samu wannan saboda haka wa'annan sune abubuwan da suka dame mu. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laysal 'adabu huwa qa'ifatun minal mu'minin zai zama to sheda. Idan qa'ifa minal mu'minin suka zo lokacin da aka tsari wancan a shahid lokacin muna Madina da Halifta, wani an zo da magariba masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kai Allah na ji tausayin lokacin kawai aka bude masa wuta ka ji tausayin ne Allah ya ce ayi ka ce ka ji tausayin ka ji ka ba mu guri saboda haka shi ma dalibi ne ko saboda haka babu tausayi wala ta'kum bihi ma ra'akum fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir saboda tsarin Allah ake zartarwa kuma da za a yi wannan hukunci na Allah da an zauna lafiya to Allah ya ce walaysa al'adabu ma qa'ifatun minal mu'minina sannan qa'ifa minal mu'minina su halarci wannan azabtarwa din shine a samu yanki na jama'a mu'mine mutanen kwarai managarta waɗanda za su zo abin ya ƙara musu darasi da maza da mata da manya da yara da matasa in sun halarci gurin duka babu matsala Allah subhanahu wataala ya yi umarni bai ware cewa sai yara ko sai manya banda yara ba bai ware cewa sai maza kawai banda mata ba ko maza da mata za a iya dai tanadi babu harhuɗi tsakanin maza da mata mata gurinsu daban maza gurinsu daban a kowa yana ganin gurin to wannan idan aka yi haka an bi umarnin Allah kuma an tsara dokar Allah subhanahu wataala. Malamin sun yi magana wadda yake haɗe da aya ta gaba domin cewa yaya za a gane wani shi ne ya yi fasikanci ko wanci ta yi fasikanci faɗa ne kawai ko sai da tabbas. Wa'innan ayoyi na gaba sun yi ta maganganu akan wannan saboda kare mutuncin mutane. Duk abu mai taɓa mutunci ba abin da ya kai wannan al'amari fasikanci na shashanci. In aka ce wane ba shi da uba asalinsa kaza ne ko kuma wane yana da uba amma ta hanyar kaza aka same shi daga nan kawai shikenan an ɓata masa sha'ani kuma sha'aninsa ya ɓaci. To saboda a kiyaye wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rinka faɗan dokoki da tsare-tsare a cikin wa'innan ayoyi. Wanda malamai in kana duba tafsirai za ka ga an yi ta dogon bayanai ba haka kawai za a zo a ce wani ya yi fasikanci ya yi shashanci shi kaza wane ko kuma wane mazinaci ne ko wane kaza ne duka irin waɗannan maganganu ne masu girman gaske waɗanda ba a buƙatan a rinka yayata su a cikin jama'a. Wanda ya faɗi wannan kalmar ya zingina ga cewa wane kaza ne to hukuncinsa bulala 80 ne dole ko ya kawo shedu ko kuma a masa bulala. Domin Umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi bulala wa mutane waɗanda suka tuhumi a Shu'ba cikin su hada Abubakar ta radiyallahu ta'ala anhu hada Abubakar ta saboda ba su kawo shedu ba kai an kawo shedu uku sun tabbatar ɗayan kawai bai sarraha ba bai ce eh tabbas na gani ido da ido ba akan haka duk sauran uku aka yi musu bulala 80-80. Doka shi yasa in aka zo maganar shedu in ka ga yadda malamai suka yi bayani da yadda ake yi to gwanda ma mutum ya haƙura kawai yawa a haƙura a bar abun kawai ga Allah saboda mai kar a je a taɓa mutuncin wani. Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala yake cewa gusar da haddi ta hanyar shubuha alƙali ya yi kuskure ya yafe wa wanda azabtarwa ta tantance shi na ɗauri a kurkuku alƙali ya yi kuskure ya yafe wa mutum 100 wanda duk sun tantanta amma bisa kuskuren alƙali bai sani ba ya yi kuskure duk gaba ɗaya ya bar su kawai aka sake shi a cikin gari ya fi sauƙi a gurin Allah kai mutum 1000 ma Abu Hanifa ya rahimahullah a yi mutum alƙali ya yi kuskure mutum 1000 nan duk sun tantance a ɗauye su sai ya yi kuskure kawai ya bar su gaba ɗaya duk ya sallame su a kotu ya fi sauƙi a kan ya ɗaure mutum ɗaya bisa kuskure sace mutum 1000 bisa kuskure ya fi sauki akan daure mutum 1 bisa kuskure ya bawa mutum 1 laifi bisa kuskure alhali bai laifin ba a kawar da mutum 1000 da suka yi laifin ba a ankara ba bisa kuskure ya fi sauki a gurin Allah akan ka yaba wanda ba shi da laifi kwaya daya to da girman sha'anin dan adam da dan adamci humanity yadda ake kula da dan adamci yadda Allah subhanahu wataala yake so mu zauna lafiya amma ina yau taɓa mutuncin mutum ya fi sauƙi haka aka fi sha'awa komin kirki mutum aka mutum yana sallah yana jan mutane sallah shekara 20 shi ne liman rana ɗaya sai a yi kwandon ɗinsa ta hanyar jita-jita ba sai shi ne ya haba wani ba haka muka ji ba a mun ji kaza amma shekara 10 kullun shine limami ko kuma shekara 10 kullun shi yake kiran sallah shi yake kaza gurin daurin aure gurin shade masallaci anan zaka ganshi gurin kirki anan zaka ganshi gurin wa'azi anan zaka ganshi amma rana daya an yi fa ne shi kenan ha haba duk wannan abin da yake yi da mun san asalin sa haka zaka ji ana ba saboda mu ɗan tonon asirin ƙarya ne jama'a an wayi gari sharri ake so ba a son alkhairi sai sharri to Allah ya samu dace don haka wannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kama gangaru waɗanda suke kare mutuncin ɗan adam saboda jifan mutum da kalmar fasikanci shashanci irin wannan tana da hatsari Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace insha Allah in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya ba mu sa'a wallahi dukkan bayan Allah da tsoro ke bukatun bayan Allah da tsoro a tsoro a da wannan da aka bayyana sun za su kawo shayi suna nan masha Allah yanzu ba mun fara samun nasara sosai yawanci wannan alkhairai din bayan Allah sun rinka shinowa da yi yanzu kamar misali idan mutum ya je Madina tun daga ɗaya ga Ramadan har tsakani har a yi Shawwal zaka ga bayan Allah suna ta fito da irin yan abubuwan iftar din to alhamdulillah yanzu ana samu a nan wannan ba karamin alkhairi ba madalla ga wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya musu wannan irin wannan tunani da fikira na kawo iftar wa masu azumi duk wanda ka bashi ya karya da abun da ka bashi kana da ladan azumin sa ba tare da an taba masa azumin sa wannan ba karamin alkhairi bane gaskiya mu rafa Allah ya kara albarka Allah ya kara yawaita damu haka alfan mu kada ba mu ga mu Allah ya saka mu da alheri ya kara albarka a cikin arzi duka masu irin wannan aiki masu indomi masu sujo an yi sun ce za su kwana uku a kanga ai lafiya lafiya wannan alheri yana da kyau sosai gaskiya yawa Allah ya kara albarka Allah ya kara arziki mai albarka ya kara wa kamfani albarka ya kamfanoni duk wanda suke da wannan kuma mu da muke da niyya Allah ya ba mu Allah subhanahu wa ta'ala ta musu kulada duka waɗanda suka turo su bukatu wanda ya kawo musar ke musar din akwai shafuka bai zama musar ba da zarar ko aya ɗaya ne babu wani shi bai zama musar ba saboda haka a mai da shi inda aka samu suma ko sai su janye shi kawai yawa sai a janye shi ya fita daga masu ilani cikin musar saboda an samu matsala ba a yi tafa shi yadda ya kamata ya za musafin Madina yawanci ya fi abu na don ana kokari yi a kogan da suke ta yin abun har ya zama kamar kasuwanci a buga ana gaggawa to lallai wannan abu da shi an samu shafuka da yawa babu ayoyin alkur'ani bai zama musa ba Allah subhanahu wataala ya sa a dace wanda ya samu promotion Allah ya sanya albarka waɗanda suka turo suna buƙatar aiki sun gama karatu Allah subhanahu wataala ya ba su aiki mai albarka waɗanda suke buƙatar aure Allah ya ba su aure mai albarka waɗanda suke da rashin lafiya daban-daban Allah ya ba su lafiya waɗanda muke tare da su ana fara sa lafiya a fama da jinya Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su rabu da su yi an sai shafi da shi ba Allah ya shafa shi ba Allah ya ba su saka da ba su da hore insha Allah dukkan mu kowa da irin bukatu da yake da su masu neman jari Allah ya ba su jari mai albarka masu neman ciniki a kasuwa Allah ya ba su ciniki mai albarka masu neman ayyuka masu neman cin jarrabawa Allah ya ba da nasara masu neman aure Allah ya ba da Allah zai da kwarai mata Allah ya ba su Allah zai da kwarai maza Allah ya ba su mata da kwarai Allah ya sanya albarka a rayuwa cikin tiro da ke damu Allah ya kawar mana da su Allah ya kawar mana saukin su Allah ya kawar mana karshen su waɗanda suke ya ga waɗannan karatu duka ta hanyoyin media Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi matasa da suke waje suna ta kokari na gyara gurare da ababen hawa da sai ta titi Allah ka kara musu albarka Allah ka biya wa gurin kowa da kafin sa alkhairi ma'ana mutanen hidduwa da yan nesa gaba ɗaya da masu ƙwazo a cikin su Allah ka taimake su Allah ka taimake mu gaba ɗaya wannan jami'a Allah ka kara mana albarka a cikin sa shugabannin ta Allah ka yi riko da hannuwan su ga ayyukan alkhairi dukkan abu da zai zama mana matsala Allah ka mana magani wannan gari namu Allah ka yi masa kariya Allah ka kara masa kariya shugabannin
shugabannin mu a wannan jiha Allah ka taimake su da aiki alheri. A shugabannin mu a kanda Allah ka taimake su da aiki alheri. Duk masu bin fatawa Allah ka kawar da su, masu bin gyara Allah ka tabbatar da su. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين ووفقهم على عمل كتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وإياهم في جنة الفردوس إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم عاجل رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.